sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Ghana Nana Akufo-Addo da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NDC sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya yayin da kasar ke shirin kada ƙuri'a ranar Litinin mai zuwa. Sannan za ku ji cewa rundunar sojojin Najeriya ta ce tana ƙara jan ɗamara wajen yaƙi da 'yan bindiga a kasar. Bayan nan kuma Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Kasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. Kananan asibitoci 70 a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar, a cewar kwamitin yaki da cutar coronavirus na birnin. An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafin, saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafin, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Allurar rigakafin ta Rasha kashi biyu ce. Bayan sati uku aka shirya ba da allurar ta biyan bayan an yi ta farko. Dubban mutane ne suka yi rijistar karɓar rigakafin, kodayake nan take da ba a san yawan rigakafin da aka sarrafa ba. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran Amurka daga Somalia bisa umarnin shugaba Donald Trump da ke ci gaba da ƙoƙarin rage shiga harkokin yaƙi da ta'addanci da Amurka ke yi a ƙasashen ƙetare bayan zaben ƙasar da aka yi. Ba tare da bada cikakken bayani ba, ma'aikatar ta Pentagon ta faɗa a wata 'yar takaitacciyar sanarwa cewa za a kwashe galibin dakaran Amurka da kadarori a Somalia zuwa farkon shekarar 2021. Akwai kimanin sojoji 700 a ƙasar da ke gabashin Afirka waɗanda ke bada horo da shawarwari ga sojojin Somalia a ci gaba da faɗan da suke yi da ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta Al-Shabab mai alaƙa da Al-Qaida. A kwanan nan Trump ya bada umarnin a rage yawan dakaran Amurka da ke Afghanistan da Iraq, kuma yana sa ran janye wasu ko ma dukkan dakaran ƙasar da ke Somalia. General Mark Miley, shugaban haɗakar manyan hafsoshin ƙasashen, ya faɗa a ranar Laraba cewa har yanzu ana kan yin muhawara game da makomar yawan sojojin Amurka a Somalia. Matakin janye dakaran na Amurka daga Somalia da shugaba Donald Trump ya ɗauka yayin da kwanakinsa a matsayin shugaban ƙasa suka kusan ƙarewa ya janyo ɓacin rai sosai daga 'yan Somalia, waɗanda a yau Asabar suka roƙi shugaba mai jiran gado ya sauya matakin. Dole ne gwamnatin Trump ta fara karɓar sabbin takardun neman kariyar shirin daka, a cewar wani alƙalin kotun tarayya. Alƙalin Amurka na gunduma Nicholas Garofis ya gano cewa wata takardar umarni da muƙaddashin sakataren ma'aikatar tsaron Amurka Chad Wolf ya fidda a watan Yuli ba bisa doka aka fidda ta ba. Umarnin ya dakatar da karɓar sabbin takardun neman kariyar daka, shirin da ke kare yara baƙi kada a maida su ƙasashensu na asali. Umarnin ya kuma rage tsawon lokacin da za a iya sabunta takardun daga shekara biyu zuwa ɗaya. Hukuncin da aka yanke a jiya Juma'a ya biyo bayan wani da Nicholas ya yanke a watan Nuwamban da ya gabata, wanda ya gano cewa ba a tabbatar da makamin Wolf ba a hukumace. Nicholas dai babban alkali ne a kotun Amurka ta gunduma da ke gabashin New York. Alkalin ya kuma ce gwamnatin Trump na da nan da kwana uku ta fitar sanarwar cewa yanzu ana karɓar sabbin takardun daka. Ya kuma ba gwamnatin wata ɗaya ta ba da rahoto akan halin da shirin yake ciki.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC John Dramani Mahama sun sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya yayin da ƙasar ke shirin kada ƙuri'a ranar Litinin mai zuwa. Yarjejeniyar zaman lafiyar ita ce tabbatar da manyan jam'iyyun siyasar biyu na NPP da NDC sadaukar da kai ga zaman lafiya da kuma yarda da sakamakon zaben. Wakilin murya Amurka Ridwan Abbas ya aika mana da ƙarin bayani.
Waɗanda suka shaidi bukin rattaba hannun sun hada da babban alƙali Enim Yeboah, tsohuwar shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf, wakilai daga Majalisar Zaman Lafiyar Ƙasar Ghana, da Director Zartar One IDEG Emmanuel Akuti, da babban limamin ƙasa Sheikh Dr. Usman Nokusha Rubutu. Shugaba Akufo-Addo ya nana ta matsayin jam'iyyar NPP bisa tabbatar da zaɓen zama lafiya.
We believe in election. We have always done. And we in the NPP can safely claim, without any fear of contradiction, every improvement that...
Mun yi imani cikin zaɓe kamar yadda muka saba, mu a NPP za mu iya takama ba tare da shakku ba cewar duk wani ci gaba da ɗaukaka da aka samu a tsarin zaɓenmu daga gare mu ne. Mun yi imani da tsarin zaɓe na gaskiya da adalci wanda mutane za su yi imani a kai. Kamar dai yadda na faɗi, mun yi imani cikin jefa ƙuri'a, kuma na yi farin ciki cewa na bayyana matsayina. Za mu yadda da zaɓen al'umman Ghana ga baki ɗaya. Burinmu shi ne zama lafiya da haɗin kan ƙasar. Shi kuwa ɗan takarar jam'iyyar NDC John Dramani Mahama cewa ya yi akwai buƙatar cibiyoyi su yi aiki ba tare da sun rai ba don zaɓen zama lafiya.
As we end our campaigns tomorrow and prepare to vote on Monday, I pledge to ensure peace and preserve the stability of our dear nation Ghana election.
A yayin da muke kammala gangamin siyasa gobe, mu yi zaɓe a ranar Litini. Ina yin alkawari na tabbatar da zama lafiya tare da tabbatar da walwalan ƙasar mu Ghana. Shi zaɓe kiɗayar jama'a ne, ba yankan kawunan su ba. Don haka za mu yi aiki don tabbatar da zaɓen zama lafiya. Ina kira ga hukumomin tsaro da sauran agencies da duk sauran shugabanni su tabbatar da bin doka da umarni. Addu'a na ne cewa duk tsoro da muke ji ƙasar Ghana za ta baiwa maraɗa kunya ta ci gaba da zama majagaban demokaradiyya a Afirka. Tsohuwar shugaban ƙasar Liberia Ellen Johnson Sirleaf ta jinjina wa shugabannin guda biyu game da yadda sun ka nuna aniyarsu na tabbatar da ɗorewar mutuncin ƙasar Ghana a matsayin jagorar zaman lafiya a Afirka.
I am honored to have been chosen by the president.
Ina jin an karrama ni da zaɓin da shugaban kwamishin ECOWAS ya yi min in jagoranci. Wannan tawagar ƙungiyar ECOWAS wacce za ta lura da zaɓen ƙasar Ghana. Na karɓi wannan aiki da babban aniya don tabbatar da cewar mun sa ido da tsayawa bisa iko da aka bamu. Don haka duk abin da za mu yi shi ne bisa hanya aniya, mutunci da gaskiya, kuma muna sa ran zai taimaka wurin ci gaban Ghana. A halin dai yanzu, cibiyar mulkin demokaradiyya IDEG takaici ta ce ra'ayin ware shugabannin NDC da NPP akan yarjejeniyar zaman lafiyar bana saboda su ne jam'iyyu biyu rakin da ke kawo mana fitina yayin zaɓe a ƙasar nan. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. To yayin da biyo bayan nuna damuwa bisa aikace-aikacen 'yan bindiga da al'ummar jihar Katsina ke yi, rundunar sojojin Najeriya ta ce tana ƙara jandamara wajen yaƙi da 'yan bindigar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da rahoton.
Sunana Honorable Abdulhadi Abdullahi Kankara. Ina magana ne akan abubuwan da suke faruwa a yankunanmu na Faskari, Sabuwa da Kankara. Wani constituency ne na federal government wanda kuma ya zama wani volatile area wanda kowa tsoron kowa yake ji, wasu ma ba su iya zuwa wasu wuraren da ma rana. Ya kamata gwamnati ta something has to be done. Gwamnati ta tashi tsaye ta kira relevant stakeholders da jami'an tsaron nan na soji a zauna a lalubo a samo wani solution, a samo wata mafita wadda za a samu a zauna lafiya.
Tsohon shugaban karamar hukumar Kankara da ke jihar Katsina kenan ke kokawa dangane da matsalar tsaro a jihar tasu, amma rundunar sojojin Najeriya ta bayyana cewar a wannan lokaci fa tana ƙara jan ɗamara. Kanar Aminu Ilyasu shine jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen rundunar.
A tsakanin wannan lokaci, dakaru sun sananta farmaki kan miyagu ta hanyar kakkaɓe su da fatattakarsu daga maɓoya, gudanar da kwanton ɓauna kan miyagu tare da cafke wasu masu ba su bayanai da kuma wasu dabarun soja daban-daban domin kare al'ummar wannan yanki. Babu shakka, wannan atasaya da sojojin ke gudanarwa sun kai ga cimma dimbin nasarori kamar hallaka wasu daga cikin gagararrun 'yan bindiga daɗi, ƙwato miyagun makamai, ragargaza maɓoyar miyagu, kame masu baiwa miyagu tallafi da kuma mafi muhimmanci kubutar da mutane da ake garkuwa da su.
Kanar Ilyasu ya zayyana kaɗan daga cikin irin fafatawar da suka yi a baya-bayan nan.
Zaratan dakarun Operation Sahel Sanity sun ƙaddamar da samame kan maɓoyar 'yan bindiga daɗi da aka gano a ƙauyukan mararrabar ƙawaye da Gobirawa a cikin ƙaramar hukumar Safana ta jihar Katsina, inda dakarun suka ragargaza maɓoyin nasu bayan yin nasarar hallaka 6 daga cikin 'yan bindiga daɗin. Haka kuma dakarun sun ƙwato bindigu guda 4 ƙirar AK-47 gami da bindigu guda 3 ƙirar gida da babura guda 2. Sojojin dai na ci gaba da dakushe aman miyagun. A wani ɓangare, sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da shiya faskari sun damke mutane 2 masu suna Lawal Madaki da Hassan Ali a ƙauyen Gobirawa da ke cikin ƙaramar hukumar faskari ta jihar Katsina, waɗanda bayanai suka nuna cewa suna baiwa 'yan bindiga daɗi bayanan sirri.
Domin neman ƙarin bayani dangane da kalaman na sojoji, na tuntuɓi Comrade Kabir Shehu ɗan ɗaki da ke zama jagoran wata cibiya da ke sa ido tare da tattara bayanai dangane da rigingimun da ke faruwa a jihar ta Katsina.
Wannan soji sa wajen ƙoransu suna kuma kamantawa kullum tsaye suke ko aikin da muke na bin diddikin aikin da gwamnati ke faruwa. Gaskiya za mu yi wa sojin Najeriya a wannan yanki da suke ciki, domin a kullum ƙoƙari suke su ga cewa sun yi abin da suke iya matsayin su da jami'an tsaro. To sai dai wannan bai hana kuma ana samun matsaloli a wasu ɓangarori ba. To wannan kuma bai hana sojin Najeriya ɓangaren su ba su yi ƙoƙarin kamo wasu 'yan ta'adda tare da ƙwato wasu daga cikin mutanen da aka garkuwa da su. Wannan ƙoƙari gaskiya kullum sojin Najeriya suna yin shi, sai dai kuma su ma a daga bangaren su suma sun fara kokarin su ga sun yi abin da suke iyawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla, a gaida Hassan Maina Kaina, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. To yanzu kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin Malam Mai Nasara Nasarawa Funtuwa, mai son sanin yadda ake nadin sabon sarki a kasar Hausa da kuma masarautun da suka fi girma a Najeriya. To idan mai tambayar Malam Mai Nasara Nasarawa Funtuwa na saurare, an dace wakilin muryar Amurka a shiryar Sokoto Muhammadu Nasir ya samu masanin tarihi kuma mafi dadewa cikin daraktocin cibiyar tarihi da al'adu ta Waziri Junaidu, kuma tsohon babban sakataren sashen ma'aikata wanda yanzu ke majalisar dokokin jihar Sokoto, Alhaji Bello Idris, wanda Muhammadu Nasir ya fara da tambayar sa kamar haka.
Mun samu tambaya daga Mai Nasara Nasarawa Funtuwa, wanda yake tambaya yana son ya san ko ya ake nadin sabon sarki a kasar Hausa. To da farko dai in aka ce nadi na sarki, to ana nufin babban sarki kenan. To a wannan zamu ce a kasar Hausa, tun kamin zo mu jaddaji shi Usmanu Danfodiyo, akwai sarakuna, manya-manyan sarakuna, kuma su wayannan sarakunan a duk lokacin da wannan gado na sarauta ko kuma in ce karaga ta sarauta ta kwadi, to akwai yanda ake yi, ana dauko ainihin kansuloli ko kuma in ce masu bada shawara ko kuma in ce sarakunan karaga ga wannan masarautar, su ne ake sawa su zabi sarki. Idan suka zabi sarki, za a kira jama'a, za a duba cancantar shi da diyaucin shi da yanda ya gadi sarautar da kuma ainihin menene muhimmanci ne ga jama'a da yanda yake zamne tare da jama'a, da yanda yake bada tashi gudunmuwa ga rayuwar jama'a. To duka wayannan akan yi la'akari da su a dauko yan sarki gaba ɗayan su a kawo gaban jama'a, su wayannan wayanda ke zaben sarki su zabi sarki sannan kuma a nada shi. To amma lokacin da Turawa suka zo sun kawo yan canje-canje kamar yanda an ka saba. Lokacin ya bambanta daga wuri zuwa wuri. Misali ko kuma in ce sarakunan karaga a Sakkwato sun bambanta da sarakunan karaga a Kano, sun bambanta da sarakunan karaga a Zazzau ko Katsina ko abin da ya kama da haka nan. To amma dai gaba ɗayan shi lokacin da ainihin su Turawa suka zo suka karbi ƙasar Hausa, suka shimfiɗa mulkin su, to sun yi tsari irin na kaman wanda sun ka gado, wanda ko kuma wanda ake tafi da shi tun farko, amma da ƴan canje-canje. Alal misali idan ƴan sarakunan karaga suka zabi sarki suka fidda cikin watakila ƴan sarakuna da yawa, in sun kai su 100 ko sun kai su 50 ko sun kai su 20, idan sun ka hidda guda ko kuma za su iya hidda guda 3 ko guda 4 ko abin da ya kama da haka nan, za su gabatar ma gwamna ga wannan lokacin. Tunda tura sun karbi kasa, kaga akwai gwamna. To shi gwamna shine wakilin sarauniya, shi kuma shi zai je ya zauna tare da mashawartansa, wato waɗanda ke bada shawara ga wannan lokacin ga gwamnati, domin shi hidda mutum guda daga cikin su.
To kamar su sarakunan karaga din su ne ke zaben sarkin, yanzu da su ake kowa ga su kasancewa.
Su sarakunan karaga daman su sarakuna ne suna nan. Wa'ansu daga cikin su kamar za a ce waziri, magajin gari, magajin rafi, za a ce baradin Wamako, Ardun Dingyadi, sarkin Adana Dundaye, Sa'in Kilgur, ga sunan dai kamar Sakkwato akwai 11 wa'anda suke su ne sarakunan karaga. Idan sarautar sarki musulmi ta zama akwai bukata a yi ta, to su ne za su zauna su zabi ɗiyan sarki kamar guda 3 su tura ma gwamnati. Ita kuma gwamnati can za ta zauna tare da dibin la'akari da cikin wayannan wayanda an ka tura mata wane ne ya fi cancanta a nada, to sai a zabi ɗaya a nada shi. Kuma daga Sakkwato din ya bambanta kamar yadda na ce da yanda Kano ke yi, ko kuma da yanda Katsina ke yi, ko kuma da yanda Zazzau ke yi, haka dai ne abin yake tafe. Amma ala kulli halin akwai masu zaben sarki tun kamin sarauta ta zama vacant. Akwai waɗanda ke zaben sarki ko su kansu kuma sarakuna ne, waɗansu kuma uwayen ƙasa ne, waɗansu suna da sarautunsu daban-daban. To wannan ya bambanta daga wuri zuwa wuri.
To su kan sarakunan karaga da za su zabi sabon sarki, shin dole sai daga cikin iyalin sarkin da Allah ya mace ka hukuwa a duka waɗanda azuri a sarki, ko ina suna iya lalabawa su sa hudan su cancanta?
To mafi yawa wanda ya gadi sarauta shi aka ba sarauta. Ba a fai ɗauko wanda bai gadi sarauta ba, ko kuma wanda bai da alaka da ita a yi mai sarauta. Ba a fai samun hakanan ba, domin gudun rikitin da kan iya faru. Amma su ɗiyan sarakuna suke da gado, kuma gaba ɗaya nan ƙasar Hausa dai abinda mun ka sani, ko kuma abinda ya yi zama mu shahuri gare mu, shine waɗanda sun gadi sarauta ta jini. Ɗiyan sarkin ko jikokin shi ko yannin shi ko ƙannin shi ko yannin uba ne ko ƙannin uba ne, abinda dai ya gama da alaka ta jini ita ce mu shahuriyar abinda an kafi aiki da shi.
To sai tambayar sa ta biyu ce wanne sarautu, yana nuna kila waɗanne sarautu ne mafi girma a Najeriya?
To idan aka ce Najeriya, kaga kamin a zama Najeriya akwai sarakuna. Watakila yana nufin kamar nan ƙasar Hausa akwai daraja-daraja da an ka ba sarautu. To tun dai lokacin da Mujaddidi Sheikh Usmanu Dan Fodiyo ya shimfiɗa jihadi a ƙasar Hausa, aka kori ainihin su haɗe daga sarauta, aka kafa daular Usmaniya, to sarkin musulmi shi ne mai daraja ta farko. Duk sauran sarki ƙarƙashin sarkin musulmi yake. Na farko dai daga sarkin musulmi sai sarkin Gwandu, sannan sarkin Kano, Bauchi, ga sunan dai haka suka tafi har sarorin sarakuna waɗanda aka bayo tuta. To lokacin da Turawa suka zo suka fahimci cewa Sakkwato daula ce ma kekiya, sannan kuma akwai muramushin kaman sarauta ta Borno. To saboda haka sai aka baiwa sarkin musulmi ya zama shine na farko, mai bi mishi shine sarkin Borno,
mai bi mishi shine sarkin Gwandu, mai bi mishi shine sarkin Kano, sannan sauran sarakuna biyan har waɗanda aka baiwa tuta suka shigo, har ma waɗanda ba a baiwa tuta ba. Akwai ma waɗanda lokacin da Turawan suka zo suka kirkiro da irin masarautu, irin kamar a ce sarautun irin Mina, a ce Zuru, irin sarautu a ce na Jos. To kaga ire-iren waɗannan sarautu su tura suka kirkiro waɗannan masarautar domin su samu damar yin mulkin su ba tare da sun samu matsaloli ba. To suka ba su kuma matsayi, waɗansu daga cikin su waɗannan sarautun har yanzu ma an ba su masu daraja ta daya. Amma dai a halin da muke ciki yanzu, ko da harkar Turawa ko ba harkar Turawa, yanzu abinda ake ciki shine sarkin Musulmi dai shine na farko, sannan mai bi mishi sarkin Borno, ko kuma in ce Shehun Borno, sannan mai bi mishi sarkin Gwandu, sannan mai bi mishi sarkin Kano, sannan haka dai aka ci gaba da tafiya har sauran sarakuna waɗanda aka baiwa tuta biyan har suka idan suka ƙari, sannan a doko waɗanda kuma ba a ba tuta ba.
To dai ki mai tambaya ya ambace Najeriya, dole za a kila cewa bayan zuwan Turawa ya kama gana, amma a can kamin zuwan Turawa kamar nan akwai kila dolar gobir, akwai daura, idan aka magana su su za a ce a babba.
To kamin zuwan Mujaddidi Shehu Usmanu Danfodiyo, kaga ƙasa Hausa gaba ɗaya ba ta da wani takamaimin tsari na biyayya ga wata masarauta da wata masarauta. Don kamin zuwan Mujaddidi Shehu Usmanu Danfodiyo, idan ka duba za ka ga cewa Kano tana hada da Katsina, ko Katsina tana hada da Gobir, ko Gobir tana hada da Zazzau, da dai sauran yan uwa duka, wato ƙasa Hausa ko wani basarake yana yaƙi da ɗan uwa ne basarake domin hada da ƙasa. Da kuma kamar ka san ga wannan lokacin tattalin arziki ya danganta ga ƙasa da haraji da kuma yawan ƙasa. To zaka isko cewa shi ɗan Fodiyo lokacin da ya zo ya isko wannan, lokacin da an ka kawo daular Usmaniya ne kawai an ka samu dukkan waɗannan sarakuna na Hausa da waɗanda an ka ci da yaƙi da ma waɗanda ba a ci da yaƙi ba, suka zo ƙarƙashin tuta guda, ƙarƙashin tutar Mujaddidi Shehu Usmanu Danfodiyo. To wannan ba za ka iya keɓe cewa Kano ta hi Katsina ba ko Katsina ta hi Zazzau ba, saboda a wannan lokacin suna yaƙe da juna. Sannan kuma Gobir misali tana yaƙin Zamfara, Zamfara tana yaƙin Nufe, ga sunan dai haka suke, babu akwai yaƙe tsakaninsu. Saboda haka babu tuta guda wadda ta haɗa kan suri guda sai lokacin zuwan Mujaddidi Shehu Usmanu Danfodiyo.
To da yake har yanzu dai ga wata tambaya bangare na biyu da yake ya maganar Najeriya, a ga Najeriya ba ta tsayu gehen Hausa ɗaya ba, ko kuma arewa akwai ƴan uwanmu na bangaren kudu, ban sani ba tambaya ce ko yana nuhin gaba ɗaya har su ya kama gana, ɗan an ce har su gaba ɗaya, to ana iya cewa ga mutum guda wanda abbabba cikin sarakuna.
To ba za a iya haɗi ba, don akwai manyan dauloli waɗanda aka yi kamin zuwan Turawa. A nan arewacin Najeriya, kuma in ce ƙasar Hausa, akwai daular Usmanu, wato shine sarkin Musulmi. A gefen Yarbawa, kowa ya san akwai Alafin of Oyo, akwai Oni of Ife, waɗanda su ne manya-manyan sarakunan da Turawa sun ka isko a ƙasar Yarbawa. Sannan mafi yawa a ƙasar Inyamurai ba sarautu gare su ba manya-manya, a'a sarautu gare su abin da ake ce ma jinsi na clan, kaman kananan ruggage ko kuma in ce kananan sarautu waɗanda suke, kaman yanda na ce lokacin da Turawa suka zo sun kirkiro da manya-manyan sarautu kaman kananan kabilu su game suri guda su yi musu sarki guda. To wannan ya shafi ire-iren waɗannan abubuwa waɗanda an kai can. Sannan kuma idan za ka yi hada su da nan arewacin Najeriya, za ka ga cewa arewacin Najeriya ga waɗanda an manya, sannan waɗancan kudan gehen Yarba ga waɗanda an manya, gehen Inyamurai ma sun kirkiro da waɗannan sarautun, kamar irin a ce Obi of na Onitsha, ga sunan dai da yawa daga cikinsu ba kabila guda ba ce, kabilu ne da yawa waɗanda tura sun ka haɗe wuri guda sun kai masarauta guda.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin masanin tarihi Alhaji Bello Idris da wakilin muryar Amurka a shiyar Sokoto Muhammadu Nasir, sai kuma injiniyanmu na yanzu Haile Haile, ni Ibrahim Kadama Si Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla, yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Manajan kungiyar Chelsea ta kasar Ingila, Frank Lampard, ya nuna sha'awarsa na sayin dan wasan Arsenal Thomas Partey idan aka bude kasuwar musayar ɗan wasa a lokacin rani. Chelsea ya bata riga ta yi wani yunkuri na sayin mataimakin captain Ghana Black Stars din ba, har ya fice daga Atletico Madrid ya koma Arsenal da wasansa a cikin October. Partey ya nuna cikakken kwarewa musamman a wasan da Arsenal ta yi da Manchester United inda ta yi nasara a kanta da ci ɗaya mai ban haushi, amma ɗan wasan ya samu rauni a daidai wannan lokacin. Akwai yiwuwar Chelsea za ta fuskanci matsin lamba ta biya makudan kuɗaɗe ta siyo ɗan wasa Declan Rice tunda yake bata samu daman sayin Partey ba. Shugaban hukumar kwallon kafar Najeriya Amaju Pinnick ya zargi Kano Pillars da Rivers United da rashin kokari da yayin da suke shirin wasa na biyu a wasan sharan fage na neman gurbin shiga kasan cin kofin CAF Confederation a ƙarshen wannan mako. Pillars ta sha kashi da ci 3-1 a hannun ASC Jaraf ta ƙasar Senegal bayan ta zura kwallo da farkon wasan, yayin da Rivers kuma ta sha kashi da ci 2-1 a hannun Futuro Kings ta ƙasar Equatorial Guinea. Ana sa ran ganin kungiyoyin Najeriya da sun samu gurbin gasar zakarun Afirka ta shekarar 2021 domin Najeriya ta lashe gasar wacce ta yi daidai da ta cin kofin zakarun Turai ta UEFA. Pinnick ya ce bai ji daɗin Kano da Rivers ba, ya ce yana son ya ga kuzari da kwazo daga waɗannan kungiyoyin wanda suke wakiltar Najeriya a nahiyar Afirka. Ya ce babban kalubale ne ga waɗannan kungiyoyin su yi wa abokan karawarsu cin kaca domin samun daman kai ga matsayi na gaba a fafatawar CAF Confederation. Captain Pillars kuma ɗan wasan tsakiya Rabiu Alipele ya kyautar zato za su yi aiki tukuru su yi nasara da za ta ba su daman ci gaba da wakiltar Najeriya a nahiyar Afirka. Ita kuma su Asante Kotoko da ke wakiltar Ghana a wasannin neman gurbin shiga gasar cin kofin zakarun Afirka ta sanar da labarin nuna wasanta na biyu ta yanar gizo. Hakan ne zai ba magoya bayanta daman kallon wasan bayan umarni da hukumar CAF ta bayar na yin wasan ba tare da 'yan kallo ba saboda kaucewa yaduwar coronavirus. Kuma su Asante Kotoko ta yi kunnin doki a wasanta na farko da takwarata ta kasar Mauritania, a don haka Kotoko na bukatar lashe wasan domin samun daman zarcewa zuwa matsayi na gaba. Nwadibu ta kasar Mauritania da za ta kara da Kotoko a filin wasan Accra ita ma ta ce ta yi damara na ganin ta doki Asante Kotoko domin kaiwa ga matsayi na gaba. A fagen dambe boxing kuwa an kiyasta mutum 1000 ne za su samu daman zuwa filin dambe domin kallon fada tsakanin gwarzon heavyweight Anthony Joshua da wani dan kasar Bulgaria Kubrat Pelev wanda za su yi a ranar 12 ga watan Disamba a Wembley Arena. 'Yan kallo kalilan da za su samu daman zuwa kallon wasan na England ne saboda sassauta dokokin kulle na coronavirus da aka yi a kasar. Hukumomin birnin London sun ce za a tabbatar da an biye wa matakan kariya da kuma sharudan da aka gindaya na kare jama'a daga bazar cutar. Joshua dan asalin Birtaniya zai kare kambinsa na hukumar dambin kasa da kasa da yake rike da su ne kamar IBF da WBA da WBO da kuma IBO a fafatawarsa da Polev. An shirya yin dambin nasu ne a cikin watan Yuni amma aka dakatar saboda coronavirus. Baba ya kuma makiri sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Washington DC.
A gaida Baba Yakubu Makiri, yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ƙasar Rasha ta kaddamar da shirin fara bada rigakafi. Ƙananan asibitoci 70 a birnin Moscow ne suka fara yi wa jama'a allurar rigakafin Sputnik V a yau Asabar, a cewar kwamitin yaƙi da cutar coronavirus na birnin. An samar wa jami'an kiwon lafiya da masu aiki a makarantu da jami'an harkokin al'umma rigakafin saboda suna tattare da babban hadarin kamuwa da cutar coronavirus. Amma banda waɗanda suka zarta shekara 60 cikin waɗanda za su samu rigakafin, a cewar rahotannin kafafen yaɗa labarai. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta Amurka ta faɗa a jiya Juma'a cewa za ta janye yawancin dakaran Amurka daga Somalia bisa umarnin shugaba Donald Trump da ke ci gaba da kokarin rage shiga harkokin yaki da ta'addanci da Amurka ke yi a kasashen ƙetare bayan zaben kasar da aka yi.
To masu sauraro, baki daya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Agogon Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa sai kuma Hailu Haile da ya hada mana shirin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.